أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على رسول الله. ثم ما بعد، أبو عبد الرزاق إسلامي كسجي تجي فرنج كين كامو كون أنكسي وان دمال أبو بكر محمد مختار جي غباتر وعدوية مجين ران الله دي لتابين أكيدة التهاوية أنا إمام التهاوي إن شاء الله وانا شيني درسي نقوم على غفر كل لتابين زوا يوم yau kuma 28 ga watan 6 shekara ta 2009 miladiya. Falyatafaddal mashkur.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala tammani al-akmalani ala afdalil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من خلال عند إمام التحاوية كتوى ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. ما ليس ونؤمن بالملائكة، منا إيماني بملائكة والنبيين بأنباوة والكتب المنزلة دكما لتتقي وإن ذاك سوق أرض ذاتما على المرسلين أدي سامنزوني، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. ومنا شيء داوة سوى تب المنزونين هنا بساقسيا المبين ما بين ياكم بين الدشريع. وان ايماني دا ملائكو دا ايماني دا النباوة هو منظني دا ايماني دا لستتفي انا دا لسكن اركام الايمان الستة ركنين ايماني قداشدة. وان دا ملائكة جبريل عليه السلام يتنبيع النبي صلى الله عليه وسلم يتي أخبرني عن الإيمان باني لاباري دنغني دا إيماني منين إيماني سيباتي لاباري وإن أبو بواب داشدا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. في إيماني دا الله، في إيماني دا ملائكه دا لستتقي دا إيماني دا منزوني إيماني دا رانا اللاهرة سنة إيماني دا قدر الخير انسا دا نشرنك. فأنا مالا يقامنا إيماني دا ملائكة دا أنبا دا لستفقين حتن بايا مني إيماني دا أبنجد سبحانه وتعالى شنة نصرك سنة مكي إمغانا إيماني دا تاشن القيامة سنة إيماني دا قدر وإن نغداؤكم سنة تكتن rukunin imani din, imani da mala'iku da annabawa da kuma littattafai. Imani da wa'annan wajibi ne, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ke cewa amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi imani da Allah, yayi imani da abun da aka saukar masa. Dukkan mu'minai sun yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala, sannan sun yi imani da mala'iku, sun yi imani da ainihin manzanni, ba tare ba ɗaya daga cikin manzanni, sun yi imani da su gaba ɗaya. Sannan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib ولكن الجر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين. أبونا في سوى طاعة هو إيماني باشيني كتسكن تقبر كي صلى قويبا مؤمني مأبوث طاعة شيني وندي إيماني دا الله سبحانه وتعالى، يي إيماني دا ملائكة، يي إيماني دا لستتفي، يي إيماني دا النبع. فدا كتسكا هات أو إنن ركنين إيماني فنن كتبتا ainihin mumini. Amma wanda yake imani da ɗaya daga cikin wa'annan, babu shakka wannan ba mumini ba ne, bai zama musulmi ba. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya ce wa man yakfur billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalla dalalan ba'ida, wanda yayi kafircewa Allah subhanahu wa ta'ala bai imani da shi ba, ya kafircewa mala'iku, ya kafircewa littatafai da yi imani da su, ya kafircewa manzanni da ranar lahira, wannan faqad dalla dalalan ba'ida, ya bata bata mai nisa, wanda kafin ya gane hanya zai sha wahala. Saboda haka babu imani ba tare da an yi imani da wayannan abubuwa guda shida ba. Abin da ake cewa imani da mala'iku, abu na farko shine imani da cewa akwai mala'iku, kamar yadda wayannan ayoyin da muka karanta suka tabbatar mana, kai imani cewa akwai mala'ika. Sannan kai imani da mala'ikun da aka ambaci sunayensu da sunayensu, wayanda ba faɗi sunayensu ba kuma kai imanin cewa akwai mala'iku, kai imanin cewa akwai su. Kadan da aka ambaci sunayensu kamar Jibril, mala'ika Jibril wanda yake kawo wa annabawa wahayi, wajibi ne kai imani da mala'ika Jibril, wanda bai yadda akwai mala'ika Jibril ba ko yake adawa da shi, wannan ba mumini bane, kamar yadda wannan shine al'adan Yahudu da wayanda ba su yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ba, suna adawa da mala'ika Jibrilu, wanda lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana sai suka tambaya suka ce wa yake kawo masa wahayi, sai suka ce, sai aka ce musu Jibrilu ne, sai suka ce Jibrilu za ka aduna, Jibrilu wannan makimu ne, a ina ma da a ce Mika'ilu ne mai zuwa da ruwan sama. Domin mala'ika Jibrilu shi yake aikawa ya halaka alƙarya in sun ƙi imani, kamar alƙaryar mutanen annabi Lutu alaihi salam da suka ƙi su yi imani, shi aka sa ya tsitsiɓe ta ya sama da ita, sannan ya sako su taka-taka, sai suka ce ai wannan makimu ne, da ma a ce Mika'ilu ne yake zuwa masa da wahayi da sai mu yi imani da shi. Ubangiji ta ce man kana aduwa lillahi wa mala'ikatihi wa Jibril wa Mika'il fa inna Allaha aduwwun lil kafirin, duk wanda yake adawa da Allah da mala'ikun Allah da Jibril da Mika'il, Ubangiji ta'ala babu ruwansa da kafirai yana adawa da su, kenan ma'ana ya kafurta. Saboda haka dole kai imani da mala'iku jumlatan, sannan da tafsilan sune wa'inda aka faɗi sunayensu. Kai imani da ainihin mala'ika Mika'il shine mai zuwa da ruwan sama, wanda Allah ya wakilta da kula da saukar da ruwan sama. Ubangiji ta'ala ke yin ruwa, amma kuma ya wakilta Mika'il shine mai kula da saukar ruwa. Sannan kai imani da Israfil, wanda ainihin yake busa a cikin ƙaho idan za a yi tashin alkiyama, busa ta mutuwa, busa ta firgita da ta mutuwa da kuma busa ta tashi. Wannan dukkaninsu ya tabbata sunayensu a hadisi ingantacce, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin addu'an da yake yi na sallan dare, Allahumma rabba Jibrila wa Mika'ila wa Israfila fatira samawati wal ardi alim al-ghaibi wa shahadati anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi'iznik innaka tahdi man tashau ila siratin mustaqim. Yace ya Allah, ubangijin Jibrilu, mahalicin Jibrilu da Mika'ilu da Israfil, wanda ya halicci sammai da ƙasai ba tare da an yi misalin su ya gani ba, sannan shine masanin gaibu wanda bai san gaibu ba, sannan ubangiji yace ubangiji subhanahu wa ta'ala ta shiryar da ni a duk inda aka yi saɓani, ni kuma in gano inda gaskiyar take, in ji annabi sallallahu alaihi wasallam. In an yi saɓani, wannan yace kaza, wannan yace kaza, ubangiji ta za ka shiryar da ni in gano a ina gaskiyar take, zama ina son gaskiya, domin kana shiryar da wanda ka ga dama zuwa ga tafarkin ka madaidaici. To anan muhallu shahid, annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wayannan mala'ikun da sunayen. Sannan haka nan ainihin mala'ikan mutuwa shine abun nan malakul maut, shi ma kai imani da akwai shi. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum, wannan malakul maut ya zo a hadisin da bai inganta ba, sunansa Azra'il, mala'ikan mutuwa mai ɗaukar rai, amma da'ifi ne hadisin, bai inganta ba. Amma dai in ka ce masa malakul maut, mala'ikan mutuwa, wannan shine sunansa da ya zo a cikin Alkur'ani. Sannan haka nan akwai mala'ika mai gadin wuta, shine maliku, ubangiji ta'ala ya nassanta a cikin Alkur'ani, yace wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbu qala innakum makithun, yan wuta azaba da ta musu yawa, sai suka kira suka ce ya maliku, ka kira ubangiji ta'ala ya ɗauki ranmu mana ya kashe mu kawai mu falfalce. Mala'ika Jibrilu, abin nan mala'ika mai gadin wuta maliku ya shiru sai bayan shekara 40 sai ba su an kace innakum matifun, za ku zauna a cikin wuta har abadan abada, babu mutuwa a cikin. Sannan akwai Rijwan, shine mai gadin ainihin aljanna kamar yadda malamai suka tabbatar. Da sauran mala'iku da wasu akwai sunayen su, wasu babu, kamar masu tambayan kadari, munkar da nakir, ya tabbata hadisi ingantacce. Idza qudira ahadukum ja'ahu malakani afwadani azraqani yuqalu li ahadihima munkar wa lil akhar nakir. Da idan mutum ya mutu aka juya aka bashi, ba mala'iku guda biyu zo masa wanda suke bakake shudaye, ɗayan su ana ce masa munkar, ɗayan kuma ana ce masa nakir. Haka nan akwai mala'ika na dama da mala'ika na hagu masu rubuta ayyukan bawa. Na dama yana rubuta aikin kyakkyawan aiki, na hagu kuma yana rubuta munanan ayyuka. Wanda na dama ana ce masa sahibul yamin, na hagu kuma ana ce masa sahibul shimal, kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, raqibun mai kula da kai, ba wata magana da za ka faɗa face akwai mai kula da abun da kake yi kuma yana halarta tare da kai. Kowanne daga cikinsu raqibun ne atidun, ba wai sunayensu ba ne, kowanne yana kula da kai kuma yana tare da kai, na daman da na hagu. Amma na dama ana ce masa sahibul yamin, na hagu kuma ana ce masa sahibu ash-shimal. To wannan, kai imani da wannan, da kuma imani da ayyukan mala'iku. Mala'iku masu bautan Allah ne subhanahu wa ta'ala. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, wannan shine ayyukan su gaba daya, ba sa sabawa Allah subhanahu wa ta'ala cikin abin da ya umurce su da shi. Sannan suna bin umurnin sa, suna masa da'a, su dama jibilu ala da'a, ba su san sabon Allah ba. An halitte su ne akan yi wa Allah subhanahu wa ta'ala da'a, ba su yadda da zaɓi cewa wannan ya zama mai bauta, wannan ba mai bauta ba. Sannan akwai kuma daga cikin ayyukansu ɗaiɗaiku tasbihi, yusabbihuna al-layla wan-nahara la yakfurun, suna yin tasbihi dare da rana, ba sa yankewa, kuma ba sa kosa wajen bautan Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Akwai sallah, akwai sujjada, kamar yadda ya tabbata a hadisi ingantacce, aqati as-sama'u فَهُقَّ لَهَا أَنْ تَعُدَّ مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعٍ إِلَّا وَفِيهِ مَلَكٌ سَاجِدٌ. Sama ta yi ƙara, ya kamata ta yi ƙaran, domin a sama gaba ɗaya ba inda za ka sa yatsunka guda huɗu, face akwai mala’ika suna yin sujjada, za ka samu mala’ika a wurin yana yin sujjada. Saboda haka suna yin ayyuka, akwai masu ɗauka al’arshi, akwai ainihin masu gadin mutum, suna kula da ainihin lafiyarka, kada wani abu ya cutar da shi. Wa inna alaykum la hafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, suna gadin ka, ba don mala'iku da suke gadin ka ba, a duk inda kake da wasu abubuwa za su zo su halaka ka a lokacin da kai bacci ko ma kana faɗake. To wannan mala'iku ayyukansu daban-daban, suna aiki wanda yake kwaya ɗaya, wanda ya game su shine ibada da da'a wa Allah. Sannan kuma kowa daga cikinsu yana yin ainihin aiki nasa. Sannan haka nan wajibi ne imani da siffofi na mala'iku wanda suka zo a cikin Al-Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga ciki akwai imani da cewa Ubangiji subhanahu wata'ala ya halitti mala'iku da haske ne, ba ya halitte su da turɓaya ba ne ko kuma ainihin da wuta, a'a, da haske su ya halitte su. Saboda haka su Ubangiji ta'ala ya halitte su da haske, kamar yadda ya zo a hadisin Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce خلقت الملائكة من نور وخلق الجن من مارج من نار وخلق آدم من ماء وصف لكم. أن حلست ملائكة دقا حسك، أن حلست الجني دقا وطا، أن حلست النبي آدم دقا أظن دقا سبقا تاوك وشين يسرق آيا. فدقا ملائكة دقا حسك أكا حلستش سيسا الشيطان بايا دقا سبقا ملائكة. Domin Ubangiji Ta'ala ya ce wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al-kafirin, an ce mala'iku su yi sujjada, sai mala'iku duk suka yi sujjada sai iblis ne bai ba, shi ne shaitan, ya zama daga cikin kafirai. To sai suka ce a to iblis kenan yana daga cikin mala'iku, a'a, ba daga ciki. Babban dalili shi ne mala'ika da haske aka halitte shi. Shi kuma Jibril da kansa ya faɗa ya ce khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, ya ce abin da ya sa ba zai yi wa ainihin mala'ika annabi Adam sujjada ba shi shaitan, saboda an halitte shi da haske, abin nan da wuta ne, shi kuma annabi Adam an halitte shi da yunƙu. Saboda haka wannan shi yake nuna shaitan ba daga cikin ainihin mala'iku, yana daga cikin ainihin shaitanu ne, ma'ana aljani. sannan yana daga cikin siffofin mala'iku abin nan fuka-fukai kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya ce alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba' wa yazidu fil khalqi ma yasha. Ubangiji godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halitti sammai da ƙasai sannan ya sanya mala'iku masu fuka-fukai wani fuffukensa biyu wani uku wani huɗu wani ma an ƙara masa kamar mala'ika Jibril ya tabbata a hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi a surarsa ta mala'ika sau biyu yace walahu sittumi'ati janahin yana da fuffuke guda 600 kullun qassad al-ufuq kowanne ya tokare sakanni a wata ruwa ya tokare tsakanin sama da ƙasa fuffuke guda 1 saboda haka mala'iku masu fuffuke ne shi yasa nan da nan sai ka gansu a wuri nan da nan sun zo wuri sannan mala'iku babu wanda ya san adadin su sai Ubangiji subhanahu wataala sojoji ne na Allah sai sa Ubangiji ta ce wa ma ya'lamu junuda rabbika illa babu wanda ya san rundunan Ubangijin ka sai shi sojojin Ubangiji ta'ala ba wanda ya san yawan su sai shi saboda haka adadin su yana da yawa kuma su ba haihuwa suke yi ba ba aure suke yi ba suna da tsuwa ne da kalman kun Ubangiji ta'ala ce kun ku kasance sun fi ta kasancewa su ta karuwa saboda haka ba wanda ya san adadin su sai Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya yi Isra'i da Miraji ya ce an ɗago masa Baitul Ma'mur wani ɗaki ne a can sama wanda yake setin ɗakin Kaaba ya ce sai ga shi a cikin Baitul Ma'mur kullum mala'iku 70,000 suna shiga ɗakin su fita wasu gobe kuma wasu ne za su shiga kuma har duniya ta tashi to da haka 70,000 zuwa duniya ta tashi ba a san iyakacinsu ba sai masu ɗauko wutan jahannama ranar tashiyar kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yu'ta bi jahannama يومئذ لها 70,000 زمام وما كل زمام 70,000 ملك يجرونها ذا زودا اينهن وتن جهنم اتيلين تاشين القيامة ان اي تاشين القيامة فارد اتتنا درقما دبو سبعين اقوة رقما اقوي ملائكة دبو سبعين سنا جاو وتن جهنم وبرزت الجحيم للغاوي ذا اجاوت to kaga mala'ika 70,000 suna rike da ragama daya kuma wutan jahannama tana da ragama 70,000 sai ka ce 70,000 sau 70,000 su ne za su kawo ainihin wutan jahannama in kai lissafi mala'ika 70,000 sau 70,000 zai baka biliyan 4 da miliyan 900 a biliyan 5 miliyan 100 ne babu wannan su za su kawo ne wutan saboda haka mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala shi ne kawai ya san adadinsu kamar yadda ya faɗa wa ma ya'lamu junuda rabbika illa shi ne kawai ya sani kuma girmansu ma Ubangiji ta'ala shi kaɗai ne ya san girman mala'ika ka duba mala'ika biyu shi kaɗai ya ɗaga alƙariyar nan gaba ɗayanta sai da ya sama da ita suka ji tasbihu mala'iku sannan ya sako su ta kakata saboda haka girman mala'ika shi ma Ubangiji ta'ala shi ne kawai ya sani shi yasa a masu gadin ainihin wuta yake cewa alaiha mala'ikatun ghilazun shidadun la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun wa'innan fa sune sojojin Allah kuma idan an yi tashin alkiyama sune za su kewaye jama'a kuma sune za su dinga koro mutane izuwa ga ainihin wurin tashin alkiyama yanzu mutum idan bai da gaskiya ina zai sa kansa ko sojojin duniyan nan kawai kai ba soja ba ko yan sanda a ce guda 30 sun kewaye kai na za ka shiga ballantana soja ballantana a ce mala'iku sojojin Allah masu ƙarfi baka san adadin yawansu ba baka san iyakan girmansu ba ga ƙarfi da suke da shi amma su ne fa za su kewaye jama'a za a yi hisabi kaga akwai abin tsoro wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan aka za su zo an yi tashin kiyama Ubangiji ta'ala zai zo da mala'iku safu safu kaga sai dai mutum ya faɗi da ana su ma la'ira sai ya faɗi su maka saboda haka gaskiyar ka kawai ita ne za ta fidda kai wannan zai ƙara maka imani da Allah subhanahu wa ta'ala da tsoron Allah imani da mala'iku yana ƙara tsoron Allah sannan yana nuna maka Ubangiji ta'ala yana kula da ɗan adam ka duba duk da darajar da suke da shi amma kuma su ne suke ne gadin ɗan adam suna kula da shi kar wani abu ya cutar da shi sannan malamai sun yi saɓani da mala'iku da mutane suwa suka fi daraja babu shakka mala'iku sun fi fasikan musulmi ballantana kafirai su, wanda babu sabani a tsakanin jama'a. Kafirai gaba daya ba za ka kwatanta su da mala'iku ba, don kafirai sabon Allah suke, mala'iku kuma lawa a sunan Allah. Haka nan fasikan musulmi ko kusa karka kawo shi da darajar mala'ika. To amma salihul bashar, mutanen kirki wanda ba sa sabon Allah da su da mala'iku, su wa suka fi daraja? Wannan shine sabanin da aka yi. Domin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, innal ladhina amanu wa 'amilu ssalihati ula'ika hum khairul bariya. Waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari su ne fiyayyen halittan Allah, albariya. Kaga mala'iku sun shiga. Kaga kenan mutane nagari sun fi mala'ika. To amma a wani hadisi kudusi, Ubangiji ta'ala ya ce, ana inda zanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dhakarani. Fa in dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi. وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. يتي أبني ثلاثة دي إن دبعنا أكي ذاتونا سو إنا أولي إذن كنا كتاون أيكي كنا ذاتا الله الخيري وذا تفهموا الخير إذن متن باع كتاون أيكي سو ذاتون جيكي إن حقا أبني ثلاثة أذكر بش سنن سيتي إذن يأمبتيني أسرنتي إن دي أبني ثلاثة لماذا أمبتيش أسرنتي إذن يأمبتيني أسكين جماعة في ملئ فذو كفترنت أبونا آيوين ألا تفكر متاني كوك دونا هو كي مذاكرا إليني ففدي آيوين القرآن ده حديث من زالة تسلاشين معنى ذكر باقا جيك دائرة تنائي وانا أننا ينائبا وانا باقا انت معنى يمد باتاكينا بداكا ندا النبي صلى الله عليه وسلم ياي دا أبو بكر دا عمر دا عثمان دا علي دا سمي دا طورا قابل سمي سمونا معنى سمفر إن يند أكي أمبتون ألا أكتين جماعة دومين يا تبتا حديث من زالة تسلاشة إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا إذن كوكوتي دوسينا الجنة كتيا كويكيو سيما سيسا أبوي سكا تيو مزالة سلاما منين دوسين الجنة فيسي حلق الذكر حلقة نذكري ما لما يسين سكا تيو معنى حلقة نذكري مجالس العلم مجلس نيلي ميشيني كمين وانا مجلس نامو أنا كراتون الدين ينكا جو كرعا كتورارا وانا كمشيني فسرا مغباتا كمشيني أيكي مغباتا أيكي منا أما دا الظونا أتيم مسلاتي أي تذكري أمري أديني دا النبي صلى الله عليه وسلم يأي دا صحبانسا دا صحبيتني أما بيبا صحبيت وصيبا بابو سمفرنا وانا فاينتا كتا يكي نونا كتا وانا فاينتا كسوريني بابي ديباني أبونا أكي نفشيني بي مجلسين إدني إذن كأمبتي الله أتيم جماعة أما جلسي نئلم كتواني كجزء رن الله كتوكو أبوانا الديني كنا تفقع فبني ثلاثة زي أمبتيك أتكين جماعة واند سنكو إنن جماعة دفع أمبتيش أتكين واند سوك تشيني ملائكو معنى سوك فترى ملائكو أكين كنا نفوين أنا ملائكو سنكي صالح البشر معنى أيني متانين كركين متانين فسنا أكوي بيان سوى ملائكو لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون باسا تابا الله سنا يو الله سبحانه وتعالى تاعة وباسا تابون الله شيكو مدوين لك كفن شيدا مسلمين كيركي ذاك إيه ينصابون الله في هذا يأتي مسلمين كيركياتي ملائكة في هذا تاعة أيسو ملائكو باسا تابون الله نحك الله أهل الشيسو باوي su ne suka yi kokari suka yaki shedan ya zama na ba sa sabon Allah ba, to da haka ba abun ayyaba mu zuba ne, mu jin ma da an yi mu da jibilla dabi'a ta babu sabon ba za mu yi sabon ba. To amma kai da aka yi ka da dabi'a guda biyu sabon Allah da yawa Allah da sai ka yaki ranka ka yaki shedan sai ya zama ba sa sabon Allah, to zai zama kafi mala'ika kokari don shi ba dagewansa ba ne ba kokarinsa ba ne. To wannan haka aka yi ta tattaunawa sabani mai girma a kan mala'iku da salihul bashar su wane ne suka fi, wallahu alam. Amma abinda Ibn Abi al-Izz yake cewa baya daga cikin shurutan imani ko kuma aqida ta wajibi wanda dole sai ka kudurta ta, sannan imanin ka yake inganta ta san cewa mala'iku su suka fi ko kuma mutanen kirki su suka fi, baya daga ciki. Sai dai abinda aka wajen ta wanka kai imani da mala'ikan ka yake nan magana ta kare, ko mun gane ko ba mu gane. Wa nu'minu bil mala'ikati, mun yi imani da mala'iku, in ji ainihin Imam Tahawi. Wannan kuma raddi ne wa ainihin kafurai da falasifa wanda suke cewa babu mala'iku. sannan wannabiyin muni imani da annabawa manzanni sai su shiga saboda kowane annabi ba abin nan kowane manzo annabi ne kuma ba kowane annabi ne manzo ba saboda haka da manzannin Allah da annabawan Allah duk gaba ɗaya mun yi imani da su manzannin Allah wanda Ubangiji Ta'ala ya aiko su da ainihin sako da risala ma'ana manzanci su ne jakadun Allah subhanahu wataala su ne wasiƙa tsakanin Allah da mutane su isarwa mutane aiki mun yi imani da su bambanci tsakanin annabi da manzo shi ne annabi wanda Ubangiji a manzo wanda Ubangiji Ta'ala ya masa wahayi da shari'a sabuwa ya zo ya kira mutane zuwa ga wannan shari'a ko da suna da wani addini dole su bar shi su dawo kan wannan addinin da annabin ya zo da shi wannan shine manzo kamar annabi Ibrahim annabi Musa annabi Nuhu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma an ce annabi kawai ba manzo ba shine wanda Allah ya aiko shi da ainihin ya masa wahayi amma ya aiko shi da addinin annabin da yake kafin sa wani annabi ya zo da addini wani manzo ya yi kira zuwa ga addini ya bar duniya zuwa addini yana neman ya tabarbare sai Allah ya aiko wani annabi wanda ba manzo ba domin ya jaddada wannan addini sai a masa wahayi amma da shari'ar shi wancan annabi ko manzon da yake kafin sa wannan shine bambanci amma kowannen su Allah yana musu wahayi kowannen su kuma yana isar da da'awa amma wancan sabuwar shari'a wannan kuma shari'ar annabin da yake kafin sa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ulama wa ummati ka anbiya'i bani isra'il malamin al'ummata kaman annabawan bani isra'il saboda annabawan bani isra'il sun isar da saƙon da annabi ko manzon da ke kafin su yazo da shi suka jaddada addinin shi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma babu annabi bayan sa saboda haka sai malamai su za su ta isar da wannan saƙon shi yasa ya siffanta su da annaba amma bai ce kamar sali aiko ka rusuli bani isra'il bai ce kamar manzannin bani isra'il don malami bayan da za a zama annabi bayan da za a zama kamar manzo ma'ana da zai zo da sabuwar shari'a ba kamar yadda annabi wanda ba manzo ba zuwa da ainihin sabuwar shari'a imani da manzanni imani da cewa Ubangiji Ta'ala ya aiko su da risala da manzanci tabbas gaskiya ne ko shakka ba ka yi kamar yadda muka karanta a ayoyin baya sannan ka yi imani da manzanni waɗanda aka faɗi sunayensu da sunayensu kamar annabi Nuhu annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan su ne ulul azami min ar-rusul wa laqad akhadna min an-nabiyina mithaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam bangi talate mun dauki alqawarin daga wajen annabawa su isar da sako mun dauka daga wajen ka daga wajen annabi Nuhu daga wajen annabi Ibrahim daga wajen annabi Musa da annabi Isa alayhi salam wannan su suka fi kowanne daraja a cikin ainihin manzanni duk annabin da aka faɗi sunan sa kai imani da shi sannan farkon manzanni shine annabi Nuhu alayhi salam na karshen kuma shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Ubangiji ta ya ce inna auhayna ilayka kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di mun maka wahayi ya rasulullah kamar yadda muka yi wa annabi Nuhu wahayi da annabawan da suka zo kafin sa haka ne zuwa hadisin shafa'a idan aka je wajen annabi Adam alaihi salam bai bada bai yi ceto ba ceto babba na tashin alkiyama sai a ce ku tafi zuwa ga annabi Nuhu huwa awwalur rusul shine farkon manzo shine farkon manzanni to wannan wasu sai suke cewa to annabi Adam fa alaihi salatu wassalam annabi Adam ba manzo bane annabin Allah ne amma shine abul bashar shine annabi na farko amma manzo na farko shine annabi Nuhu alaihi salam me yasa haka saboda annabi Adam a lokacin da ya zo mutane suna kan fitina suna kan dabi'ar su ta addini wani abu bai zo ya canja musu ba kullu mauludin yuladu ala alfitrati fa abawahu yuhawwidanihi aw yunaffiranihi aw yumajjisani ko a kan dabi'a ta addini ake halittar sa saboda haka yahudu baban sa in bai yahudu ne mai da shi bai yahudu in ba nasare ne mai da shi mai nasare in ba majusi ne ko wani addini ya mai da shi wancan addini saboda haka mutane suna nan akan wannan addini akan wannan fikira din ba sa ma bukatar da'awa to sanda daga baya aka samu sabani aka gurbata wannan fikira din mutane suka bar addini shine aka aiko annabi Nuhu alaihi salam ya zama manzo ya kira mutane zuwa ga ainihin shari'ar Allah zuwa ga addinin Allah saboda haka annabi Musa ya zama shine awwalur rusul kamar yadda ya tabbata a aya da hadisin manzon Allah ta sanwa shine manzo na farko, amma annabawa fa akwai annabi Adam alaihi salam wanda shine ma baban mutane gabaɗaya. Sannan imani da duk abunda ya tabbata ya inganta manzon ya bada labari kowanne ne daga ciki, la nufarriqu baina ahadin min rusuli, duk mun yi imani da manzonin Allah ba ma raba ɗaya mu ce mun yi imani da wannan mun kafirce wannan, saboda manzoni in ka karyata guda ɗaya to ka karyata sauran ma gaba ɗaya. Kazzabat qaumu nuhin lil mursalin, haka Allah ya ce mutanen annabi Nuhu sun karyata manzoni gaba ɗaya, kuma annabi Nuhu shine farkon manzoni shi kadai suka karyata, amma sai Allah ya musu hukunci har annabawan da ba a halitta ba ma ba su zo ba ma su din ba sun karyata su. Ko da haka in ka karyata annabi sallallahu alaihi wasallam to ka karya ta annabi Isa ko da kana addinin Kiristanci, ka karya ta annabi Musa ko da kana addinin Yahudi, saboda haka dole sai ka yi imani da su. Shi yasa musulmi shi ya yi imani da dukkan annabawa gaba ɗaya, la nufarriqu baina ahadin min rusuli, saboda haka duka mun yi imani da shi. Amma in ka zo wajen Kirista sun yi imani da annabi Isa, ba su yi imani da annabi Musa ba, ba su yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haka Yahudu sun ƙi su yi imani da ainihin annabi Isa, sun ƙi su yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To wannan ma'anarsa sun ƙaryata su kansu annabawan nasu ma, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa. Saboda haka dole sai ka yi imani da dukkan manzanni gaba ɗaya. In ka yi imani da dukkan sauran, ka ƙi imani da guda ɗaya, to ka kafircewa sauran ma, imani da sauran da zai yi maka amfani ba. Sannan ka yi imani da shari'ar wanda aka aiko shi zuwa gare ka, shine annabi sallallahu alaihi wasallam. Ka yi imani da shari'arsa, sauran shari'o'in wa'incan na wa'incan annaba ne, amma wannan annabin da ya zo na ƙarshe to shi kuma shari'an ta mamaye gaba ɗaya kowa da kowa, saboda haka kowa dole ya yi imani da shi, ya yi imani kuma da shari'ar da ainihin ya zo da shi. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أيها الذين دولنا قوة قوة يبشر أرمزون الله صلى الله عليه وسلم تنم ما نأتي والكتب ده إيماني ده لستتفيت imani da littattafai almunazzala wanda aka saukar daga sama alal mursalin a bisa manzannin Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ma imani da littattafai abu na farko kai imanin cewa littattafan nan tabbas daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala suke, Allah ne ya saukar da su, don ya saukar da littattafai. Sannan kai imani da duk wani littafi wanda aka faɗi sunansa a Qur'ani ko a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kaman at-taura da injila da zabura da al-Qur'ani da sufu Ibrahim da sufu Musa, wayannan duk inda aka ambata kai imani da su da sunayensu wajibi ne. Karka kafirce at-taura ko injila ko zabura ko kuma ainihin al-Qur'ani, dole sai ka imani da su gaba ɗaya. Sannan abu na uku, kai imani da abunda suka bada labari wanda ba a canja ba su wa'innan littattafai, don akwai labari a cikin at-taura, akwai a injila, akwai a zabura, sannan kuma akwai a sauran littattafai. To duka littattafan da Allah ya saukar, labaran da ba a canja su ba suka inganta, to ka yadda cewa haka labaran suke domin daga Allah ne. Amma wanda aka canja, wannan kar ka yi imani da shi, domin na Yahudu da Nasara an caccanja wasu daga ciki da taura da injila, suna ake ce musu Isra'iliya. To wannan ba a gaskanta shi sai in ya dace da na Al-Qur'ani, ko kuma in bai karo da na Al-Qur'ani ba. Idan ya dace da labarin da Al-Qur'ani ya bayar, shikenan sai a gaskanta. In kuma bai dace da na Al-Qur'ani, Al-Qur'ani bai faɗi labarin ba, kuma bai karo da wani labari na Al-Qur'ani ba, to shi ne ake tsayuwa a tsakiya. La tusaddiqu ala al-kitabi wa la tukadzibuhu, kar ka ƙaryata su, kar ka gaskanta su, kawai sai ka tsaya a tsakatsaki, sai ran da ya bayyana maka gaskiya ne ko kuma ƙarya ne. Sannan kuma kai aiki da shari'o'in da suka zo cikin wannan littattafin wanda ba a soke su ba, wanda ba a daina aiki da su ba, su ne shari'an Al-Qur'ani. Kuma wajibi ka sani cewa Al-Qur'ani da ya zo ya shafe dukkan shari'o'in da suka zo a sauran littattafai sai dai tauhidi, domin tauhidi kan dama dukkan annabawa da litattafai sun yi tarayya a wajen zuwa da tauhidi babu bambanci har imani da mala'iku da annaba gaba ɗaya wannan rukunin imani da muka faɗa amma a wajen shari'a wannan shari'ar kaza ne wannan abu hukuncinsa kaza a ayyuka wannan akwai bambanci kamar da ubangiji ta ce li kullin ja'alna minkum shari'atan wa minhaja kowanne an sanya masa shari'a da hanyar da zai bi tsari na addininsa amma tauhidi kan guda ɗaya ne babu bambanci to wannan shi ke nuna wajibi shi alqur'ani gaba ɗaya a bi shari'o'insa sai mun samu wata aya a cikin alqur'ani da take wannan ayan ba a aiki da ita an soke aiki da ita ko kuma hadisi ingantacce yace wannan ayan an soke aiki da ita to shine ba za mu yi ba amma in ba mu samu ba dukkanin alqur'ani gaba ɗaya ana aiki da shi kuma in ka samu alqur'ani yayi karo da at-taura ko injila ko zabura dole ka dauna alqur'ani ka bar na at-taura ko na injila saboda alqur'ani ya zo ne nasikan li jami'i shara'i ya shafi dukkan shari'o'in da suka zo a baya kamar yadda ubangiji ta ce inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi mun saukar maka da alqur'ani da gaskiya yana gaskanta duk wani littafi wanda ya zo kafin wannan ainihin littafin ma'ana duk littafin da ya zo kafin alqur'ani alqur'ani yana gaskanta shi ya yadda gaskiya ne amma wa muhaiminan alayhi ai hakiman alayhi ko yana mai hukunci akan wancan littafi ma'ana shi ne abun gabatarwa in shari'an ta tabbata alqur'ani saɓanin na can tona alqur'ani za a ɗauka a bar wannan wannan wajibi ne mu yi imani da wa'innan littattafan gaba ɗaya sannan mu yi imani da alqur'ani kuma mu yi aiki da shi almunazzala abun saukarwa wani yana nuna alqur'ani abun nan littattafai daga sama aka saukar da su gaba ɗayan su alal mursalina a bisa manzanni kamar yadda ainihin muka yi bayanin su su manzannin nan ba su da wani adadi ayyanenne a bisa zance mafi inganci a ce su dubu kaza ne ko su kaza ne bai inganta ba akwai nassoshin da suka zo cewa abun nan manzanni dubu abun nan manzanni guda 300 ne da 13 ko da 14 ko da 15 annabawa kuma aka ce dubu 100 da dubu 20 da dubu 4 amma dukkanin wannan malamai suka ce bai inganta ba domin ya yi karo da ainihin wata aya ta alqur'ani da take cewa wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqasus alayka manzon ubangiji ta'ala yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mun aiko manzanni kafin ka daga cikin su akwai wanda muka baka labari wasu kuma ba mu baka labarin su ba ma to tunda ba a ba manzon Allah sallallahu alaihi labarin su ba kai ta ina zaka san adadin su ba zai yiwu ba saboda haka wanda aka sani dai an sani wanda ba sani ba kuma wallahu alam amma dai mun yi imani da dukkan manzannin da ubangiji ta'ala ya aiko ko mun san su ko ba mu san su ba bai zama wajibi ka san su gaba ɗaya ba don ba a ba da labarin su gaba ɗaya ba sannan yace wa nashhadu annahum kanu alal haqqil mubin mun shaida suna kan gaskiya gaskiyan kuma bayyananniya ma'ana su annabawa sun zo da addini na gaskiya sun zo da littattafai na gaskiya masu bayyanar da shari'a idan ka bi annabawa ka shari'a in ka bar su kuma ka ɓata wajibi ne imani da annabawa wajibi ne imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ya ce wallahi la yasma'u bi ahad min hadhihi al-umma yahudi wa la nasrani thumma yamutu wa lan yu'min billadhi ursiltu bihi illa dakhala an-nar yace wallahi ba wanda zai ji labari na ɗaya daga cikin wannan al'umma ba yahude ne ko ba nasari ma'ana yana da addini ko ba da shi sannan ya mutu bai yi imani da abin da aka aiko ni da shi ba kafin ya shiga wuta kada wanda bai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan wuta ne ko shakka babu sai imam Bukhari yace wa nusammi ahla qiblatina almuslimina mu'minina ma damu bima jaa bihi an-nabi sallallahu alaihi wa sallam mu'tarifina wa lahu bi kulli ma qalahu wa akhbara musaddiqina yace wa nusammi ahla qiblatina muna kiran ma abusa al-qiblam wana ma ku kallon gaba su yi sallah muna ce musu al-muslimina musulmai kuma mu'minina mu'minai sunan su kenan sunan da Allah ya tsaga musu ko ya rada musu duk mai sallah ka ce masa musulmi ka ce masa mu'mini ma damu bima ja'a bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu'tarifin matikar sun yi itirafi da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi ma'ana sun yi imani da abinda manzo Allah ya zo da shi addinin sa da littafansa وله بكل ما قاله واخبر مصدقين فنم مصدقين ومصدقين له كنا سنا ما تغسنتا بكل ما قاله دكان ابوند منزون يا فدا النبي صلى الله عليه وسلم واخبر كما يبادى لاباري متكار سنيه ايماني دا ابوند منزلا سنوا يبادى لاباري سنيه دا غسيا ني سنيه ايماني دا ابوند يزو دا شي القران دا الدين سنيه غسيا ني وانما منا تي مسو مسلمين wannan wanda aka cire a nan shine munafiki kalla munafiki yana sallah amma kuma babu ibarni a tare da shi yana ran sallah ne don kada a ce ba musulmi bane in an zo yaki a yake shi wa man tasabu ila alislam illa li sawni dima'ihim alla tusala ba su danganta zuwa ga musulunci ba sai don su kare dinanin su kada a zubar musu da jini so da haka sun zo wajen musulmi sai su zo alwala su ba su zuwa sallah kalla azar da la'ata da mangariba amma insha da su ba cikin duhu ne ba za a gane sun zo ba ko ba su zo ba amma wa idza qamu ila salati qamu kusala yurauna an-nasa wa la yakununa la illa qalilun sai su tayi suna masu kasala suna nuna mutane su masu sallah ba za a batun Allah sai dan kana dama jori ya suke wannan kan suna sallah amma ba su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sun munafikai ne sai suka zo ma su fi sun yi imani da shi إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وقلت ما ثم قال الله يا الله قرية تعزيتي قال له أدري أحسن كيما زنسني أما هو إن المنافقا قرياتك وإذا لم تكن وإن المنافقا دوني من صلى وليك مسلمي ومو أهل السنة والجماعة أكيدا تبقيتها أكيدا ماذا باتا ومن عتيمة مسلمي مؤمن sikenan su ko sammakum almuslimin min qabl an ibn ibrahim shi ya rada wani me wannan sunan millata abiku ibrahim addini annabi ibrahim shi yace mana musulmi Allah ya rada mana wannan sunan duk ne kallon alqibla sallallahu alaihi wasallam munafiki bane to sunan ko musulmi ko kuma kace masa duni wannan ma bayyana raddi ne wa khawari da mu'tazila wanda su ba ta abbatan musulmi musulmi sai idan baya roƙon Allah kwata-kwata to shi ne za su sai su ce masa musulmi amma dai zai sabon Allah koya to shi ne za su fi da shi tsawari su ce masa kafuri mu'tazila kuma su ce fi manzilar din bai na manzila ke shi ba musulmi ba ba kafuri ba ya fita daga musulunci amma kuma bai shiga cikin kafurci ba saboda haka yana bayyana amma da su duk sun ittifaƙi zai dawo ba wuta ba wannan ba a ƙi da ce na kristiyan kenan su musulmi suna ce masa ne kafuri suna ce masa kafuri ko wannan gida ce wanda take gurɓata kristiya musulmi idan ba ya sabu Allah sunansa musulmi cikakken musulmi idan musulmi ya gulmura a cikin sabon Allah sunansa musulmi fasikin musulmi shikenan kalmar musulmi nan dai tana tare da shi kuwa ya zama fasiki ko ya zama mutumin kirki amma ba ya zartire masa wannan sunan ba ya zartire masa wannan sunan wata gurɓataccen aƙida ko doko ta ƙawari ko ta mu'tazila amma ba aƙidan ahlus sunna ba to kuma wannan rashin fahimtar addini rashin fahimtar ingantacciyar aƙida shi ne zai sa su ɗauki aƙidan wasu wanda ba ahlus sunna ba kuma ka zo kana cewa kai ahlus sunna kuma da aka kiri wannan wallahi bayan da duk wannan gwamnati ta fi ainihin karatu in ba aka ba ka dinga fidda musulmi da musulunci ke ka dinga yanzu wannan ta kafur ta jama'a kullum a wani da ba san ta ba karuwa take yi wanda ya kaza kafuri ne wanda ya kaza jiya nan wani yake ga wani ya je abun nan haƙo assembly na Abuja wai shi jihadi yake ya je kawai ya kafa wa'azi har can ba ofishin yan majalisu da sanatoci ya ce duk gaba ɗaya yan majalisu kafurai ne sannan musulmin najeriya ma duk gaba ɗayansu kafurai ne me ya sa saboda yan majalisu suna da wata sanda saboda haka suna karrama ta kuma sai da ita ne za a tattauna komai saboda haka suna bauta wannan sandan kenan sun kafurta ta kace to mu kuma ai ba mu ba yan majalisu bane ai ku suka zabe su kuma kun yadda da abin da suke to za ka duk kuma kun kafur wani an kalin sa a tashe zai na tambaya ta to kaga kafircin kafirce jama'a ya zama abu mai sauki kin kenan duk mutane na jere a garfi da su daga musulunci sai zama shi zai kawo musulmi haka musulunci ba gidanka ba ba gidan babanka ba ne bare za ka shigar da wanda ka ga dama ka kori wanda ka ga dama shiriya ne saboda haka musulmi ba ta gaggawan kafirta jama'a kamar yadda za mu karanta a kan gaba saboda haka musulmi sunarsa musulmi ko da ya yi saƙon Allah sai dai wannan cikakken musulmi ba ya saƙon Allah wannan kuma musulmi fasiki musulmi musulmi salihi wanda ba ya saƙon Allah musulmi naqisi munaf abun nan fasiki shine mai saƙon Allah wajen inda aka bambanta ke saboda haka muminai musulmai ba a gaggawan kafurta su kuma wannan ba aƙida ce ainihin ingantacciya ba a bar mutum sunansa na musulunci ba amma ka ce masa kafuri ko ka ce masa mushriki ko ka ce masa mai ridda ko ka lanƙaya masa wani suna ka ce masa abin nan ɗan bid'a ko shi kanka wannan kalmar bid'a ka nastanta wani ka ce wane ɗan bid'a ne ko ka kira shi da yamo kade ya ɗan bid'a malaman gabata sun yi tafsirin wani ballantana kuma kafirce ka ce wane mushriki ko kuma ainihin kafiri saboda kafirta mutum yana da sharuɗai sai abun ya tabbata bin ijma kafirci ne abu na farko kenan sannan mutumin sai ya san wannan abun kafirci ne kuma an tsayar masa da hujja wa la yakfuru ahadun illa ba'da al-ilm wa iqamati al-hujjati alayhi haka ibn rajab al-hanbali yace ba a kafirta mutum sai ya tabbata wannan abun kafirci ne babu sabani dan an yi sabani to kai a fahimtar ka kafirci ne wannan a fahimtar ka ba kafirci bane in ya je ya yi imani ya yi sannan sai ya san abun ba kafirci bane in bai sani ba za a kafirta shi kuma sai ka tsayar masa da hujja wanda ka gamsar da shi bayi sannan kuma bayi da wani tarihi kuma ba tilasta shi aka yi ba kuskure ne wannan aikin kafircin ko kuma ainihin ya faɗe shi ba ke sa mutumin da ya yi inkarin ƙaddaren Allah manzali a sallama ya ce Allah ya gafarta masa ya shiga aljanna ya ce saƙon Allah su ya yawa in ya mutu a ƙona shi ya ba ya rike da iyalinsa a ƙona shi tokarsa kuma a je a sheƙe ta a cikin ainihin kogi ya ce in Allah ya samu iko ya tada ni zai mini azaba azaban da ba zai wa wani ba shi yana ganin cewa in ya haka Allah zai samu ikon ya tada shi ba haka wannan intari ne na kuduran Allah kuma yi tsoro a wurin haɗa tokan ya tada shi ya me yasa ka ya kai ce ina ya kan ne saboda tsoron ka sai ce to ka je na gafarta maka shi ke nan ba wa rahmati wasi'at ghadabi rahama ta ta yalwa ci fushi na shi ke nan ubangi ta ala ya gafarta maka saboda me shirku islam ita ne ya ce duk musulmi sun yi jima'i abin da yin nan kafurci ne amma kuma bai kafurta ba me ne uzurinsa jahili sai da shi sai kuma Allah ya masa uzuri da haka magabata kuma suka masa uzuri ba ma wanda kaga dama ka jefa masa kaulatin wannan ka jefa masa shin mai ruwa wannan ba aqida ce ta ahlus sunna ba wanda karancin ilimi sai ya sa a ji hakan din kamar wai shi ne riko da addini addinin nan wai ba za a fahimci cewa kana riko da shi ba sai ka kafirta wannan ko ka ce wannan mushriki ne amma alhamdulillah yanzu tafiya na tafiya ana ilimi ana fahimta da inda wannan yake da yawa a ƙasar nan akwai bambanci sai dai daga baya wasu kuma sun fito da ahlus sunnah ne da kansu masu dawon ahlus sunnah suke wannan aiki saboda ba a fahimci menene aqidan ahlus sunnah ba daga baya ilimi na yawa ana fahimta mafi yawa yanzu an daina wannan sai wanda ba su gane ba masu zama kan aqida duk yanda kai ko ka zo da aya da hadisi ba kai saka kawo da su daga wannan aqidan ba su suna nan har yanzu ba za su jika talla ba za su ciyen kanka ba suna nan a kan cewa duk wanda ba ɗan ƙungiyarsu ba kafiri ne kuma ba za su baka sallama ba in ka mutu ba za su amsa maka ba saboda su suna da jumudi sun san dare a kan ra'ayinsu kawai ko ka zo da aya ko hadisi ba za su tashi daga wannan ba amma masu son gaskiya sun karɓa wanda da aqidansu ne wannan ɗin da suka gane ga ilimi ya zo ga gaskiya inda take sai suka bari haka ake buƙatar musulmi in ka gane gaskiya ka tashi daga ɓarnan da take ka dawo a kan gaskiya saboda dukkan muna cewa ahlus sunna ko to dole ne ya zama na kana bin aqidan ahlus sunna in ba haka ba da'awa take yi wa kullu yadda'i waslan bi layla wa layla la tuquru lahum jizat kowa yana da'awan cewa ahlus sunna ne amma in ka duba ayyukansa kuma ya kauce manhajin ahlus sunna ka ce wannan kafiri ne, abu kaɗan ka kafurta wannan, ka haramta wannan, ka fassaka wannan ba tare da dalili ba. Duk wannan kai to aqida ahlus sunna ne, kuma kana cewa kai ahlus sunna ne. A kai dai kana yin abin da kake yi, kana wata da'awa dai ta yin bid'a, amma ba ahlus sunna ba. Kuma ko da ka ambaci kanka ahlus sunna, ba za ka zama ahlus sunna ba. Kaman kunu ne ko giya ne, za ka sha ka sai bari in sha kunu, ba inda za a yi mai da ita ne, ya mai da ita kunu. Ka je wajen boka zai maka duba, ka ce wai ya maka zai, za ka je maka isti'ara, ba za ka yi wa Allah wayo ba. Yana nan a dubanka abokancinsa, ba zai mai da shi isti'ara ba don ka ambaci. To kuma wannan fahimtar aqidan ahlus sunna nan, wallahi ba za a gane ta ba sai an yi karatu, sai an koma su magabata na bayan ahlus sunna yaya aqidan su suke, sai mu tafi akan wannan aqida. Shi ne fa ahlus sunna, ko ka ambaci kansa ahlus sunna ko baka ambata ba, in kana kan manhajin shikenan ka zama ahlus sunna. In kuma baka kan manhajin, baka kan hanyar, ko ka shekara faɗan kai ahlus sunna ne, wallahi kai ba ahlus sunna ba ne, ba ka gane ba ne. Kuma ya wajaba ka gane din, domin ka bin din tafarkin ahlus sunna shi ne kawai tafarki na gaskiya, ita ce hanyar tsira. Don manzala sa sama ce duk sauran wuta za su tafi illa ma ana alaihi wa ashabi, abin da nake a kansa da sahabbaina su ne, shi ne wanda suke a kansa za su kai labari. Wanda suke a kan abin da manzala yake a kansa da sahabbai su ne ahlus sunna wal jama'a. Sunna ana nufin sunnan manzon Allah, jama'a kuma jama'a sahabbai da magabata. To dole ya zama kana kan ainihin tafarkin. Amma in ba haka ba, za ka dinga barna kana ganin cewa jara kake. To ya tabbata hadisi ingantacce wanda Bukhari ya ruwaito, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce: man salla salatana wastaqbala qiblatana wa akala zabihatana fa huwa almuslimu lahu ma lana wa alayhi ma alayk. Hadisin Bukhari. Duk wanda ya salla irin wannan sallan samu azan Allah asal maghriba isha subhi, ya tuskanci alqibla, yayi salla, yaki irin yankan mu, to wannan shine musulmi. Duk abun da yake haƙƙi na musulmi shi ma yana da wannan haƙƙin. Ka girmama mutuncinsa, karka kafurta shi, karka ainihin masa mutunci, karka zalunce shi. Duk kuma abun da yake wajibi a kan musulmi ya wajaba a kansa na dukkan shari'o'i. To wannan shine musulmi. Magana ta suna ma kawai alamu yace ka duba yana sallah, yana fuskanta alƙibla, yana cin yankan musulmi, shikenan ya zama musulmi. Sai da zai mutum yana sallah ya ce la ilaha illallah, yana kallon gabas yayi sallah, in musulmai sun yanka yana ci, sannan kuma ka zo ka ce shi ba musulmi ba ne, ba za ka bi shi sallah ba, ba za ka ainihin ci yankansa ba, wallahi ba ka da hujja wajen Allah. Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dhukirasmullahi alayhi, me yake damun mutane ba za su ci abin da aka yi bismillah aka yanka ba? Ya za ka yi da wannan aya, musulmi ya yi bismillah ya yanka, ka ce ba za ka ci ba? Allah yake me yake damunka da za ka ci wannan yankan ba, tunda musulmi ne. wa la nakhudu fillahi wa la numari fi dinillah. Imamu ta yace wa la nakhudu fillahi, ba za mu kuta a cikin addinin Allah da ra'ayinmu ba. Wannan raddi ne yake wa ainihin masu ilmul kalam, wai su hankalinsu shi zai gano wata aqida ingantacciya. Ai duk mutumin da ya sa hankalinsa a gaba wata wannan hanyar zai gane addini ya ɓata, domin addinin nan wahayi ne daga Allah. Kuma ta wannan hanyar nan ne za ka gano gaskiya Alƙur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ai inda a ce hankali kawai yana amfani, da ba ai ko manzanni ba, da ba saukar da littattafai ba, Larabawa suna da hankali, ai mutane da din ma suna da hankali, da sai a bar kowa da hankalinsa ya je. To da aka kyale su da hankalinsu kafin manzon ya zo, ba addininsu ya zama daban-daban ba? Wannan yana bautan gunki, wannan yana bautan wuta, wannan yana bautan shanu, gumakan ma daban-daban, wannan yana bautan na itace, wannan na dutse, wannan na taɓo, wani ma dibino yake bautawa. Kayan aka bar mutane da hankalinsu, to kowa kuma hankalinsa abin da zai nuna masa kenan. Za ka ce a'a, ga manzo ga Alƙur'ani, ku zo ku bi ga addini na gaskiya. Ubangiji ta yaje ya halicce ku, ya ce ku bauta masa in ga tsarin da ya muku na aƙidarku da kuma ainihin ibadanku. Saboda haka addinin sai ya zo ya haɗe hankulan gaba ɗaya a wuri ɗaya. Kuma ba na za a yi hankalinka ya saba wa abin da addini ya zo da shi, naka ya zama shi ne gaskiya na addini ba daidai ba ne. Saboda mahalicin hankalin shi ne ya zo da addini, shi ya tsara addini. Kaga ba da za a yi ka bar shi kuma ka ce za ka bi hankalinka, sai yi ba. to wala naqudu fillahi mu ba ma kutawa cikin al'amarin addinin Allah da hankalin mu ji ma mutahari wannan masu bid'a ɗan bid'a irin su kawaris su mu'tazila su murji'a su jahmiya su qadariya da jabariya su ne suke yin wannan amma ahlus sunna wal jama'a alqur'ani suke bi abin da yazo daga alqur'ani su bi abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su bi amma wayan kan fa in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus walaqad ja'ahum min rabbihim al-huda dan isa yace ba abun da suke bi sai zato da abun da ransu yake so kai ta tunani wai tunaninka ne zai gano maka gaskiya abun da suke bi kenan kuma tabbas inji ubangiji ta'ala shiriya ta zo musu daga wajen ubangiji ga manzo ga alqur'ani shikenan iya abun da zaka bi kenan sai zaka bar shiriyar Allah ka dinga bin zatonka mu ba ma yin haka shi yasa aqidan baka sa ta a zuciyarka sai ta tabbata a qur'ani ko hadisi sabanin su kuma wayancan sai an samu aqidan an dankara ta a zuciya su yan bidiyan kenan shikenan sai ka kama kali kuma wai ko zaka samu ayan da zaka goyi bayan ka ko kuma hadisin da zai goyi bayan ka idan ka samu shikenan ko ka samu wanda akwai alama sai ka mamulku da ayan ka murda ta ko ka murda hadisin sai ya dawo ya goya to aqidar ka baya in kare sa sai ka ce to ai hankali dai shine gaba da da Qur'ani da hadisi don in ba don hankali ba za ka fahimci Qur'ani ba ka fahimci hadisi ba wai ma ka ce ba ka fahimta Qur'ani da hadisi to sai ka gabatar da hankalin akan nassi na Qur'ani ko hadisi kaga wannan timuwa ne ma ka ce an ce an wajabta akwai wanda aka wajabta ma ka ce ba za ka tambaye shi ba ranar in an yi tashin alƙiyama amma kai da aka ba hankalin ka ne za ka tambaye ka ya za ka yi kiyasin ne hankali da ma ka ce cikin shakul islami sai miya littafi guda ya darƙu ta'arufi al'aqli wa naqli hankali da nassi na alqur'ani ko hadisi ba sa karo sai dai idan hankalin gurɓatacce ne ko kuma hadisin dama bai inganta ba manzo Allah ya faɗe shi kai ne ka ce manzo Allah ya faɗa amma al'aqlu sahih la yu'aridu an-nass as-sahih al'aqlu as-sarih la yu'aridu an-nass as-sahih hankali lafiyayye baya karo da nassi ingantacce sai dai in hankalinka akwai matsala wala numari fi dinillah yace ba ma jayayya a cikin addinin Allah to kaga jayayya a addinin Allah ba aqida ce ta ahlus sunna ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma balla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa usul jadla mutane ba sa bata bayan shiriyar da suke akanta take an ba su jayayya sai dai sun shiga jayayya in ka shiga jayayya to za ka bata amma ahlus sunna yana nan akan gaskiyansa kawai aqida ingantacciya ibada ingantacciya saboda kowanne akwai dalili daga alqur'ani ko hadisi to ne jayayya kuma za ka yi ai ban ka zo kana ta neman jayayya kana shakka ne shi yasa imam malik idan mutum ya zo yana neman jayayya da shi sai ce a'a ni fa ina da yaqini akan abin da nake a kanka na addini kai kuma kai ne kake shakka a addininka saboda haka ka je da shakkanka kawai yanzu don Allah wanda yake da yaqini zai dinga yawo gari gari yana neman wai ayi muqabala to me yake nema a gamsu da shi ko me ka je ka tsokano wannan ka tsokano wancan ka tsokano wancan a kai kana shakka ne kullum neman kwakulen dalili a kan aqidan ka kwa ɗaya biyu ko biyu ko uku kuma dama shi ne halin irin wannan mutane mubtadi'a wallahi in ka ji mutum kan abu ɗaya ko biyu ko uku yake dawa biyu ya cika duniya da shi to wallahi mubtadi'i ne domin khawaris aqidan su kenan kafu ta jama'a da tawaye wasu a gabani aqidan su kwana kwana uku idan ka zo wajen murji'a aqidan su guda ɗaya ko ka yi zaɓen Allah kana nan mumini mai cikakken imani jahaniya ko rasifofin Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ba ahlus sunna ba za ka iya kirga aqidan sa abin da yake da'awa a kansa amma ahlus sunna ba addinin gaba ɗayansa to wani jayayya za ka yi in kana da tabbas kana da yaqini akan abin da ake kira ka karantar da shi ka ci gaba mana addini ya ƙare ne wani abubuwa kwa hudu ko biyar su ne kawai addini ya zo da su ka karantar da jama'a wanda ya fahimta ya fahimta ko wanda bai gane ba kuma nan gaba zai gane ka ci gaba ran da ka zo ka sake yin karo da wannan abun ka yi bayaninsa wannan ita ce karantarwar magabata haka za ka yi ta tafiya kuma baka isa ka shiryar da mutane gaba ɗayansu ba wani zai karɓa wani bai zai karɓa ba manzon Allah ma duka mutane ba su karɓi shiryar da ya zo da ita ba ballanta na kai to amma ka bi sunnan annabawa da sunnan manzannin Allah sallallahu alaihi wasallam da sunnan magabata kawai karantar da al'umma sai daga ka koya wannan mutum wannan abun bai fahimta ba, in ka tafi na gaban ya gane, ka je can na gaban ya gane, sai ya sake yori ba sai ce akwai wancan din ma haka ne, saboda ya gamsu da kai a na gaba. To amma ka tsaya ka dage kan abu guda daya, to mutum fa yana shakka ne, kamar yadda Imam Malik ya faɗa, in ka ga ka dage kana ta faɗa ka shiga nan ka fita nan, ba a da'awa akan umumin addinin gaba ɗaya ko akan sunnan manzala ta sunna gaba ɗayanta ba, to kana shakka ne a cikin al'amarinka. Saboda haka shi yasa kake ta jayayya ka tattauna da wannan, kai jayayya da wannan, kai jayayya da wannan, kana neman yaƙini ne kenan. Ka je wannan ya sa maka shakka, wannan ya sa maka shubuha, ka zo ka sake kwakulo ni dalili, ka sake shiga, wannan ya sa maka shakka, ya lalata maka dalili, ka je ka sake nemo wani dalilin kuma. Haka da yaƙini, kullum kana ne sauki zubar. Ka riƙe wannan, ka sake wannan, ka riƙe wannan, wannan ba shi ne. Saboda haka babu jayayya a cikin addinin Allah. Duk wanda ka ga aikinsa jayayya, neman jayayya da muƙabala, to ka sani akwai shakka a cikin al'amarinsa. Domin ai akwai malamai magabata, haka suka rayu ne. Akwai ba ma magabata ba, malamin duniya na yanzu ma muna da su ai, wanda an yarda da imaninsu da iliminsu, muƙabala, yawon muƙabala suke yi a duniya, ko suna neman mutane ai ta jayayya da su. Karantar da addini suke yi, ka karantar da gaskiya ma sai a ɗauke ta kawai. Barnan kama ai in gaskiya ta riga ta shiga zuciyar mutum, barna tana da wurin zama? Ba ta da shi. Wannan shi ne abin da ya wajaba a gane. To amma mutane ba sa ganewa, duk wanda zo da wata gurɓacecciyar aƙida sai yana da ita, sai ya samu wanda zai ɗauka. Wala numari fi dinillah, sai ce wala nujadilu fil qur'ani, mu ba ma jayayya a cikin alqur'ani, ma'ana a cikin al'amarin alqur'ani. Mutum alqur'ani ba abun halittan Allah bane kamar yadda wasu suke yi. Kaga su ma wannan jahmiya ne, suka ce alqur'ani abun nan abun halittan Allah ne, afwan, ba ainihin siffa ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To suka yi ta jayayya akan wannan, har suka je suka sawa wasu sarakuna na wannan zamanin, khalifofi wannan zamanin, wannan aqidan, suka dinga azabtar da bayin Allah su Imam Malik, su Imam Ahmad. Imam Ahmad sanda aka sa shi a gidan yari da sababin wannan aqidan, ya ki yadda cewa alqur'ani abun halitta ne, ita alqur'ani siffan Allah ne, aka dinga azabtar da shi. To haka nan zai a ɗauki abu guda ɗaya, kaga da'awa Ubangiji ta ce udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan, kai kira zuwa ga addinin Allah da hikima da wa'azi mai kyau. To idan ya gagara, kai da hikima ba a karɓa ba, kai da wa'azi mai kyau ba a gane ba, to nan ne fa in ta kama sai kai jayayya ɗin, jayayyan da zuwa da sai hudu da nasara. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan, kar ka yi jayayya da ahlul kitabi yahudu da nasara sai ta hanya mai kyau. To yahudu da nasara ma aka ce ka yi jayayya da su ta hanya mai kyau, ina ga musulmi. Sannan kuma ba a jayayya sai ta kure, sai ka bi duka waɗannan hanyoyin ba a karɓa ba, to in ta kure sai a yi jayayya ɗin, sai a tattauna. Amma shi ma ba ka ɗauke shi sana'ar ka ba kenan, duk inda kake jayayya da raddi, to wannan ba ka da lokacin da za ka karantar da al'umma. Domin tun kana kare addini zai dawo kana kare kanka ne. Ko da abin da kake kira a kansa gaskiya ne, in kana jayayya a kansa, to tun kana kare gaskiya za ka dawo kana kare kanka. Don in kana jayayya a kan abin, wani ya tayi sai ya zage ka kawai. Wani ɗan bijiya ba ruwansa zagin ka zai. In ya zage ka kuma za ka ce za ka rama. Ko ya je maka shari ya taɓa mutuncinka. Shikenan sai ka dawo yanzu duk tarantarwanka kare kanka. Maimakon kare addini sai ka dawo kana kare kanka. Amma ba ka ɗauka kanka wannan ba fa. Shikenan. Kowa ma ya faɗi abin da ya faɗa, kai dai kana karantar da addini, shikenan ka huta, ba za ka kwana da baƙin cikin wani ba, domin ba shi ne damuwarka ba, a fahimci addini shi ne damuwarka. Amma in ba haka ba, tsulu wani zai je ya taɓa mutuncin ka, sai ka dawo kuma kana kare kanka maimakon kare addini. Saboda haka ba a jayayya a cikin addinin Allah. Yace wa nashhadu annahu kalamu rabbil alamin, muna shaidawa cewa alqur'ani magana ce ta Ubangijin talikai, mahalicin talikai gaba daya. Nazala bihi ruhul amin, ar-ruhul amin shine mala'ika jibrilu shine ya sauko da alqur'ani, sunansa ne ar-ruhul amin. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yace wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-mundirin bi lisanin arabiyyin mubin. Alqur'ani daga wajen Ubangiji ta'ala yake, mala'ika jibrilu shine ya saukar da shi domin ka kasance daga cikin masu gargaɗi a Rasulullah, kuma ya saukar da shi da harshe na Larabci bayyananne wanda ake fahimta. Mala'ika Jibrilu an ce masa ar-ruhu, saboda ma'anan ar-ruhu shine rai, abun da yasa aka ce masa ar-ruhu saboda shine hamilul wahyi allazi bihi hayatul qulub, wannan shi ya dauko wahayi wanda zuciya ba ta rayuwa sai da wahayi. Duk zuciyan da babu alqur'ani a cikinta, babu fahimtar alqur'ani, babu addini a cikinta, to wannan zuciyar matacciya ce, matacciyar zuciya ce. To malaika jibril shi yake sauko da wahayi, to haka dole a zuciyanka akwai aqida wanda ta dace da alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan al-amin amintacce, saboda shi ne Ubangiji Ta'ala ya amince masa, yake ba shi sako ya kawo wa annabawa, kamar yadda Hassan bin Sa'id yake cewa wa jibrilu aminullahi fina wa ruhul quds laysa lahu kafa'u, to da ka amincin Allah ne da zai ha'inci Allah ba, sai sa Allah yake ba shi sako ya kawo wa manzoni. To malaika jibril shi ya sauko da alqur'ani, fa 'allamahu sayyidal mursalin, ya sanar da shi shugaban manzanni shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi aka saukarwa da alqur'ani. Malaika jibrilu Allah ya sanar da shi alqur'ani, shi kuma yazo ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alqur'ani. Manzon Allah ya sanar da sahabbai tabi'ina har zuwa ga wannan ranan, haka silsilan take tafiya, wannan ya koya wannan, wannan ya koya wannan, wannan ya koya wannan, wannan kuma shine sunna ta ilimi gaba ɗaya musamman alqur'ani. Babu dama don ka iya larabci ka je ka buɗe alqur'ani ka ce zaka dinga hada baki kana karantawa, ba a yadda da wannan ba, sai dai ka je malami ya koya maka alqur'ani, bakinsa wannan ba a yadda ka dauke shi da ka ba, sai malami ya koya maka. Domin haka sunnar ta taho, malaika jibrilu Allah ya koya masa qur'ani, shi kuma malaika jibrilu ya koya manzon Allah, manzon Allah ya koya sahabbai, haka aka dinga tafiya. Sannan dukkanin ilimi ma haka ne, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya wa sahabbai hadisai, suka koya wa tabi'ai, suka koya wa tabi'u tabi'ina, suka koya wa ataba'u tabi'in, suka koya wa taba'ul atba', haka ake ta tafiya a duniya ta tashi, wane malami wane ne, wane ɗalibin wane ne. Kuma idan aka kauce wannan sunan barna za a je a koya, in baka da malami sunanka mai barna a ilimi, dole sai da malami, domin ilimi yana da iskali, yana da matsaloli wanda ba mai iya warware su sai malami, malami ba kwararre. In ba haka ba kace kai ka iya larabci, ka karanta yaren larabci, za ka karanta alqur'ani ka fassara, ko hadisin manzon Allah, ko littattafan shari'a, to kwaba kake barnanka sai ta fi jaranka yawa, saboda ka kauce wa sunnan ilimi. Dole ne ka fahimci ilimi kamar yadda magabata suka fahimta, wannan kuma ya zama wajibi ka koya wajen wanda suka koya wajen magabata, ka karanta a littattafin magabata, ya zama iliminka akwai malami. Shi yasa kowane malami an faɗi tarihinsa sai an faɗi malaminsa da almajiransa, wannan shine sunna. Amma inda ka za ka ɗauka ba za ka fahimci karatun ba, kai kana ganin ka fahimta amma baka fahimta ba, sannan ba za ka samu ladabi na ilimi ba, ladabin ilimi. Za ka raina malamai, ilimi ba zai zama yana da kima a wurinka ba, za ka raina mutane ma, domin ilimi yana koya mutum ladabi, har wanda ba malamin ba, jahilin da kake ganin jahilin ne, sai ka ga yana da kima a wurinka saboda ilimin da kake da shi. Amma in ɗan guntun ilimi ne ko karatun jarida kai wa ilimi, duk wani wanda bai kai ka ilimi ba gani kake banza ne shi. Kai malamai da suka fi ka ilimi ma ba za ka ga kimansu ba, saboda ba ka yi samu ladabi na ilimi ba. To da haka dole sai an je gaban malam an ɗauka kafin a fahimci yadda ilimin ya fuskanta. Ana buga misali da wani, ana ce masa Tumal Hakim, ya je yana karanta wani littafi da ka, a lokacin babu wasali babu ‘ya’ya ake rubutu, aka ce Alhabbatu Sauda dawa'un min kulli da, sunan wata ƙwaya ne Habbatu Sauda, tana maganin kowane irin ciwo. Sai dai karanta shi Alhayyatu Sauda, baƙin maciji yana maganin kowane irin ciwo. Sai dai dinga yanka baƙaƙen maciji, macizai yana ba wa mutane suna ta mutuwa. Mai ja wannan ya ɗauka da kansa, ba wajen malami ne, in ya ce Alhayyatu Sauda sai ya ce a'a Alhabbatu Sauda ne, ba zai ba wa mutane maciji su dinga ci suna mutuwa da guban maciji. To shi yasa wanda bai fahimci ina ilimi ya dosa ba, shi yake ganin wai nazari a littattafai kawai zai sa ya zama malam. Ai da ilimi ya zama abu mai sauki, wallahi da ya zama mai sauki, in dai kawai ka iya haɗa baki da larabci za ka zo ka karanta kawai ka gane. da zama mai sauki sai ai ta fassara mana ma da Hausa ko da Turanci mu je mu ta karanta mu zama malamai amma ba haka bane wanda bai fahimci ilimin ba shi yake tsammanin haka sai sai ne sai yazunnu al-ghamru anna al-kutba ta'di aqafahl li idrak al-ulum wa la yadri al-jahul bi anna fiha ghawamid hayyara al-aql al-fahim idha rumta al-ulum bi ghayri shaykh بللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الامور عليك حتى تكون ابل من ثم الحكيم يتي واوا جاهلي ina tsammanin wai littafai suna iya wadatarwa ba sai ka je wajen malam ba za ka iya nazari ka zama malami haka wani yake fahimta yace wannan mai tsananin jahilci wala darin jahul mai tsananin jahilci nan bai san a cikin littafin nan akwai wasu matsaloli wanda malami ma in ya karanta su sai ya kiɗi mai kafin ya gane su akwai mu'barat awiza wanda ka karanta wannan ka kasa fahimta sai ka je wajen malamai ka yi ta zaga wata matsalan sai ka yi shekaru ma kafin ka fahimce ta alqarafi a cikin alfuruq matsala ta farko da ya kawo alfarqu baina riwaya wa shahada ita shekara 8 ya yana bincike kafin ya fahimci wannan matsala ya tambayi wannan malami ya tambayi wannan ya karanta wannan littafin ya karanta har sai da ya samu wani malami ba malike sanne ya warware masa matsalan shekara 8 sanne ya sa ta cikin littafin sa to sai kuma zaka ce baka yi karatu gaban malamai ba baka sha wahalan ilimi ba baka sha yunwa ba baka sha bakin ciki na neman ilimi ba da kaskancin sa kuma ka zo ka ce zaka zama malami sai sa da zarar mutum ya yi dan kadan sai kuma ya zo ya buwayi jama'a gaba daya wani ba shekara biyu fa ko uku ko hudu ko biyar zai yana neman ilimi ya zama shi a ilimi shekara 10 wallahi in kai kana neman ilimi yanzu ka fara shekara 10 to yanzu inda gaske kai daga shekara 10 nan farko zuwa shekara 10 ba abin da ya shagaltar da kai neman ilimi shine sana'arka baka hada shi da wani abu ba to a wannan lokacin ne kacancanci ka fahimci ilimi wanda kowane abu aka za ka iya fahimtan sa amma in ka haɗa shi da wasu abubuwa ina shekara 10 za ta iya dawowa shekara 3 ko 4 da sauranta kenan shi yasa malamai suka ce don ka je ka gama jami'a ma to yanzu ne ka kacancanci ka zama ɗalibi ilimi yana buƙatan wannan sai ka ba da rayuwanka ka zauna da malamai wa irshadu ustazin wa tulu zamani shiryarwan malamai da tsawon zamanin nan wallahi wajibi ne sai an same shi amma za ka ɗauka da ka to ka sani wannan kam barnan ka za ta fi gyaran ka yawa to kuma duk rigiman da ake samu din haka ne wallahi duk wanda ya zo da gurɓataccen aƙida ka tambaye shi waye malamin sa zai ce maka bai da shi wanda zai kama gurɓataccen aƙida shi ya fito da ita ka ce to a wajen wani malami ka koya ba zai iya gaya maka ba sai dai in ɗauko ta yi wajen can yan bidi'a na farko su kawari da mu'tazila da sauransu nan kuma kaga dama sun ba wajen malamai suka ɗauka ba shi yasa kawari suka kafurta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi bin Abbas malami ne ya zaunar da su yace menene damuwanku suka kawo damuwansu an yi kaza inil hukmu illa lillah ai hukunci na Allah ne me yasa sayyidina Ali zai ce Abu Musa al-Ash'ari da Amr bin al-As su je su musu hukunci a tsakanin su da Muawiya sannan abun nan suka dinga kawo irin wayannan matsaloli sayyidina Ali ya ce shi ba amirul mu'minina bane saboda haka a je sai an sasanta in an nada shi amirul mu'minina ya zama amirul mu'minina suka ce ai tun da ya tuke kansa daga amirul mu'minina ya zama amirul kafirina Abdullahi bin Abba ya ce wannan shine damuwan ku suka ce eh sai suka ce to ubangiji ta ce inil hukmu illa lillah wannan kalmatu haqqin ne urida biha albali babu hukunci sai na Allah sai suka kafurta sahabbai da sababbin wannan saboda ai an ce aje ai hukunci Amr ibn al-As da Abu Musa al-Ash'ari su hukunci duk abin da suka zartar ko Muawiya ne khalifa ko sai na Ali sun yadda da wannan hukunci sai ya ce musu to yanzu ba ka ganin idan ubangi ta lace in ma'aurata suka saba a samu mutane biyu su musu hukunci wa in khiftu shiqaqa bainihima faqatu hakama min ahli wa hakama min ahliha in yurida islahan yuwaffiq Allahu bainahuma aka ce a ɗauko mai hukunci daga iyalen wannan shi miji da kuma iyalen ita matar wato waliyanta sai a zo sai su yi hukunci ka duba a aure an ce mutane su yi hukunci kuma inda hukumu illa lillahi hukunci na Allah ne ya ce in ka kashe zomo ka yi harama da aikin hajji ko umra ubangiji ta ce ya hukumu bihi zawa adilin minku a samu masu adalai guda biyu su yi hukunci su ce ga abin da za ka bayar. Yace to a cikin ɗan ƙaramin abu wannan an ce mutane su yi hukunci, balle wannan babba al'amari wanda zai jawo a zubda jini, kun gamsu? Suka ce a mun gamsu, wannan ba matsala ba ne, a gaida ba su da ilimi. Kaga da Qur'ani aka yi musu ne, aka yi musu hukunci. Kun ce ya tuɓe kansa amirul mu'minina, saboda haka kenan ya zama amirul kafirina. Wai tanazuli ne san shugabanci, zai ce shi yanzu ba khalifa ba ne sai an gama sasanta wannan abu. Sai suka ce ya zama amirul kafirina, shugaban kafure, tunda ya ce shi ba amirul mu'minina ba ne. Abdullahi bin Abbas ya ce to mu koma sulhul Hudaybiya. A sulhul Hudaybiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa sayyidina Ali ya rubuta haza ma salaha bihi Muhammadur Rasulullah Quraishan. Wannan shine abun da Muhammadu manzon Allah ya sulhu da Qurayshawa da shi. Sai Suhaib ya ce san ba mu yadda ba, da mun yadda manzon Allah ne ba za mu yaƙe shi ba, sai dai a rubuta Muhammadu bin Abdullahi. Sai na Ali aka ce rubuta ya shafe, ya ce a shi ba zai shafe ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce a nuna masa ina ne, aka nuna masa sai ya shafe Rasulullahi, sai aka rubuta Muhammadu bin Abdullahi. Ya ce to manzon Allah da ya shafe Rasulullahi ɗin nan yanzu ya zama rasulun shaiɗan ne? Shike ne ya fita daga manzo? Suka ce bai fita ba. Ya ce to ai shi ne, shi ma wannan ya ce ba amirul mu'minin ba, ya za ya zama amirul kafiri? Sai suka ce sun gane, mutum 2000 suka bar wannan aƙida ta kawarijanci, suka dawo aƙidan ahlus sunna wal jama'a a wannan zaman kawai. Menene jefa su wancan halakan? Jahilci da rashin malami. Da a wajen irin su Abdullahi bin Abbas suke ɗauka ilimin su, za su shiga wannan aƙida? To duk wanda zai kawo ma gurɓatacciyar aƙida irin wannan bai da malami ne, kuma ka bincika ka ji. Ka tambaya waye malamin sa, bai isa ya gaya maka wai shi ma ballanta na kai, wanda ya koya masa, wanda ya kawo aqidar. Saboda haka zai ta tusa mutane bai da malami a kan. To saboda haka dole sai an koma ainihin fahimta na magabata kafin a fahimci addini. Al-ilmu min al-kitabi wa sunna bi fahmi salafil umma, ilimi daga alqurani da hadisi da fahimtan ainihin magabata. Yace wa huwa kalamullahi ta'ala la yusawihi shay'un min kalamil makhluqin. Al-Qur'ani maganar Allah ce ta'ala ba wani abu da yake daidai da maganar Allah min kalamil makhluqin, daga maganan abubuwan halitta. Wa mal Qur'anu makhluqan ta'ala kalamur rabbi an jinsil maqali. Al-Qur'ani ba abun halitta bane, maganar Allah ta daukaka daga dukkan jinsin wata magana, ba sai kama da maganan bashar ba. Ba irin maganan mutane bane kawai da muka karanta a can ba. ولا نقول بخلقه يتي مو بزامو تي القرآن أبون حديثة بان أتي القرآن حديثة اللاني القرآن مغنر اللاني مغنر اللا سفر اللاني سفرتن اللا بأبون حديثة بان كما إن مكفرن تعتم با يتي ولا نخالف جماعة المسلمين بزامو سابع وجماعة المسلمين با جا أكيد المسلمين إن جنتيتيا وانا سوكا ساموتا سنكم بايا mu ko mu zo da wata saɓani daban, wata aƙida daban, mu saɓa musulmi, mu wuce wannan mu ba aƙidar mu bane. To da haka aƙidar magabatan nan sai an bi ta, sannan aƙidar za ta zama ta gaskiya, domin shi ne baka saɓa musulmi ba. Amma in ka zo da taka daban, baka da magabati, to ka saɓa wa aƙidar musulmi, wannan aƙidar ka ne taka daban ka zo da ita. Saboda haka kenan idan mutum ya zo da abu sai a duba magabata haka suka yi ko ba. In ya saɓa na magabata, to tabbata wannan ba addini ba ne. Duk abin da bai zama addini ba a zamanin mazala ta sulama da tabi'i da tabi'u tabi'ina, bayan da za a yanzu ya zama addini. Don mazala ta sulama ce khairu ummati abun nan karni thumma allazina yalunhum thumma allazina yalunhum, wa tarawa khairu nasi karni thumma allazina yalunhum thumma allazina yalunhum. Yayyan mutane su ne wanda suka rayu da ni, da masu bin su, da masu bin su, sahabbai, tabi'ai, tabi'u tabi'ina, shikenan su ne salaf. Amma in ka kauce aqidan su ko kai da awan kana kan salafiya, wallahi a baki ne, amma hakika kai ba dan salafiya bane. Saboda haka kana kaucewa, ka kaucewa jama'atan muslimin, jama'ar musulmi. Kaucewa jama'ar musulmi shine shuzuli, wannan kuma ba karamin hadari bane. Duk wanda ka ga ya bata ya kaucewa wannan, wannan akwai ƙarin bayani akan sa a gaba, inda Imamu Dawi yake cewa wa nara jama'ata haqqan wa sawaban wal furqata zaygan wa azaba. Muna ganin haɗin kai a bi jama'ar musulmi, wannan rahama ce kuma gaskiya ne. Rabuwa ka bi wani ra'ayi na shirme wanda ba na musulmi ba, wannan azaba ne, kuma kaucewa ne daga hanya madaidaiciya. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan hanya madaidaiciya. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. wannan yarinya ta saka dajisa ba mai shawara ne ba tambaya ba ne yake ce malam ga shawara ta kamar haka ana kawo tambayoyi da yawa sai da malam ba ka samun lokacin amsa su duka to shi ne yake ba da shawari malam ni shawara ta da ko malam zai dar rage mintunan karatun kadan sai a kara tsawon mintunan amsa tambayoyi
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نينا غنين أمون نيشا فيهن وانا سيدي أي حقوري كوي دمين إمون تزامو بشار والموتاني قوة دا إني شاوانا أقول دي تبتي من أمبا دا قوفو فين تنبوين يا يوا أنا كران تنبوين يا يوا وانا كمينا غنين أفاتة دا قوفو فين تنبوين to dama haka al'amarin yake idan kana yin abu to shi akwai wai na zaune gonin kokuwa wani shi ko yana cewa da tsarin ka za ka yi da yaji wannan yana cewa da ya ci to idan ka ce za ka bi ra'ayin jama'a to abun ba zai tafi yadda ake bukata ba to shi yasa da yawa wasu suna kawo min abin nan shawarwari za su gabana ɗabbaƙawa saboda in na ce zan bi shawarwari ban san wace shawara zan ɗauka ba amma shi ilimi dama ya gaji haƙuri ne kawai saboda haka idan ka ce za ka zo ka yi karatu dole sai ka haƙura domin akwai wahala saboda haka yadda abun yake in a haka za ka yi haƙuri kai ta ainihin binsa tambayoyin nan suna yin yawa ko da duka darasi mun bayar na a yi tambaya ne tambayoyi ba za su ƙare ba har mu tashi don wannan mun jarraba ba sau ɗaya ba ba sau biyu yana daga in ka je wajen Malam Idris zai ba ka kaset ba ɗaya ba ba biyu ba wanda aka yi na tambayoyi zalla. Ko kuma har muka tashi din kuma ba ainihin gama tambayoyin ba saboda haka sai a yi haƙuri kawai wanda aka samu aka amsa shi kenan don yanzu za mu biye wa tambayoyin kuma to akwai abubuwa da yawa wanda kai tunaninka bai zai je kansa ba to yaushe za mu iso shi don tambaya tunaninka ya je kan abu to akwai abin da kuma tunaninka bai zai je kansa ba kuma ana buƙata a karantar da kai shi saboda haka sai a yi haƙuri abin da aka samu a haƙura da shi amma duk tambayoyin da ba a daɗe da karanta su ba to a daina karanta su tambayoyin da aka daɗe ba a karanta ba ko kuma ba taɓa karanta ta ba to ita ne za a ba muhimmanci na'am
da tambaya na ku yake cewa malam idan na ga mutane suna aikata aikin bid'a zan iya kiran su ƴan bid'a sannan kuma kaman ƴan shi'a su ma zan iya bin su sallah saboda wataƙila su ma suna da tawili kan aƙidar su
ba wai in ka ga mutum yana bid'a sai ka sa masa suna ka ce dan bid'a ba wannan shine ina jin an fahimta bayanin da nayi tsaro ba duk wanda yayi aiki na sabon Allah zaka ce masa fasiki ba a'a ai akwai ka'ida idan mutum ya mai da aikin sabon Allah al'ada to shine za a sa masa suna fasiki kullun yana yi sannan kuma akwai gurgudun aikin wani sabon Allah dama da an aikata shi ma sunan ka fasikanci misali kaman zina ko shan giya da makamancinsu akwai wanda bai kai ba ka ce masa fasiki ko wani abu amma umuman za ka iya cewa wanda ya abu kaza fasiki ne ko abu kaza fasikanci ne amma ka sa wani ka raɗa masa wannan sunan ba wai da zaran ka gaya ba ne zai yi wa ma shi bai san sabon Allah ba ne ya za ka ce masa fasiki yana yin bid'ar bai san ma bid'a ba ne ya za ka ce masa ɗan bid'a kila da za ka ce masa wannan abu bid'a ne tunin da zai bari to kaga ba za ka ga duk mutum ya yi abu ba za ka sa masa suna ba shi yasa ko aikin kafirci kaga mutum yayi ko na shirka ba za ka ce wannan kafiri ne ko wannan mushriki ne saboda ya aikin kafirci ko na shirka ba akwai wani ya zama bai san cewa abun kafirci ne ko shirka ba akwai wani ya zama lalura ne ta sa yayi bayan da iya akwai wani yana da tawili da sauransu saboda haka akwai mafita da shari'a ta bayar sai dai shi kansa aikin yanda shari'a ta siffanta shi fasikanci ko bid'a wannan zaka faɗe shi a haka amma wane fasiki wane dan bid'a wane kafuri wannan shi din ne wanda ba mai iya wannan hukuncin sai malami na'am dan shi'a ina ji an taɓa min wannan tambaya shi'a kala-kala ne babu shakka akwai shi'an da wanda malami suka musu hukunci ba musulmi ba ne kaman gulatu shi'a al-ghuradiyya wanda ba su yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna ga sayyidina Ali shine annabi akwai wanda ma suka ce sayyidina Ali Allah ne wanda ya tabbata ya kona su sun ce shi Allah ne ce to sun ridde buka musu wuta ya kona su da wuta to kaga irin wayannan babu shakka ba musulmi bane sannan akwai ainihin Isma'iliya da abin nan qarani da wanda duk malamai sun yi ijma'i akan cewa ba musulmi bane, kuma kaga ba za ka bi su ba. Amma wasu shi'a kamar irin su isna a shari'a, su imamiya, wanda su ne ainihin ba za ka yi musu hukunci kai tsaye ka ce kafirai bane, amma wajen bin su sallah, ni ban ga malamin da yace in ka bi su sallah sallan ka ta baci ba. Amma na ga malamai da yawa da suka ce ba za su bi su sallah ba, wanda suka ce ba za su bi shi'a umuman sallah ba. To wannan ni shi na ɗauka, in dai na tabbatar mutum ɗan shi'a ne ba zan bi shi sallah ba. Amma ba da wata hujjan kuma da zan ce a kai in ka bi shi sallan ka ta ɓaci, ko kuma a duk wanda ya bi shi sallah sallan ka ta ɓaci. Amma dai hukunci da Abu Yusuf ya yi shi ce la usalli khalfa rafidin, ba zan yi sallah bayan ɗan shi'a ba. To ni ma ina goyon bayansa, ni ma ba zan yi sallah bayan ɗan shi'a ba. Wannan sai kuma ya rage naka, amma hukuncin sallan ta yi ko ba ta yi ba, wannan wallahu alam bani da ainihin magabaci a kan shi'a umuman, sai dai wasu daga ciki wanda aka tabbatar da abin da suke yi babu shakka ridda ne, wannan ba za ka ainihin bi su sallah ba, kuma in ka bi su sallah ba ka da sallah.
Mutumin da bai sallar la'asar ba har zuwa kamar karfe 5 na yamma zai yi nafila kafin ya sallar la'asar ne?
Bai kamata ya nafila ba, domin azhar din ta riga ta yi ƙasa da yawa, saboda la'asar ɗinsa bai yi ta da wuri ba, saboda haka ya yi sallar la'asar ɗinsa kawai ba tare da ainihin nafila ba, domin tsoron kada ta zama ramko. Amma dai sai a nan cikin muktari zai yi ta ada'i, ba qada'i ba ne, ba ramuwa ba ne, amma kar ya shagala da ainihin nafila tun da lokaci ya ƙure masa bai yi farilla ba, ya gabatar da farillan a kan nafilan.
Kace malam yi fa limamin anguwanmu fa daga baƙar har nashi ba ayan da zai karanta da ya karanta ta da zai bai kuskure ba. To shi wannan a matsayin bin sallansa da muke za mu ci gaba da bin shi ko za mu daina?
In dai mutum yana kurakurai a fatiha bai kamata ya zama liman ba. Amma fatiha tana zuwa daidai ya iya kul huwallahu ko kuma falaki da nasi ko inna a'tainaka al-kautsar, wannan zai iya limanci ba wani iskali matuƙan ya san sallah din. Amma in yana barna kamar yadda aka faɗa daga baƙara har nasi, ko da gina ce daga baƙara har nasi fa ba faɗi fatiha ba kenan, amma gina yana nufin har da fatiha, don fatiha tana kafin baƙara ne. In dai bai iya fatiha ba, fatiha rukuni ne a ainihin sallah, shar'i ne, wajibi ne, ba za a bi shi sallah ba sai ya je ya gyara fatihansa albashi ya zo ya ci gaba da yin limanci.
Idan na fahimci wannan zahiri yana sihiri, yana abubuwa na bokanci ko kuma shi boka ne, ya halatta yin bihi sallah ko bai halatta ba?
Baya halatta a bi boka sallah, domin mai boka yana daga cikin tagutu, wanda ubangiji ta'ala ke cewa laqad ba'athna fi kulli ummati rasula an i'budu llaha wajtanibu at-taghut, ku bauta Allah shi kadai ku nisanci tagutu, yana daga cikin ma'anan tagutu boka. Saboda haka boka mai yin aikin bokanci wannan shirka ne yake yi, ba a bin kuma mai yin shirka sallah, saboda haka ba za ka bi boka sallah ba.
Na ce malai taimake ni da bayanin wannan aya, wa in min ahli kitabi illa la yu'minuna bi qabla mawti yawm al-qiyamati yakuna lahum shahida.
Wa in min ahli kitabi, wannan akwai sabani a fassaran aya. Wasu suna cewa wa in min ahli kitabi, babu wani daga cikin ahli kitabi illa la yu'minuna bi, sai sun yi imani da annabi Isa alayhi salam, qabla mawtihi, kafin mutuwan annabi Isa, ma'ana lokacin da zai sauko daga sama, don yanzu Allah ya ɗaga shi zuwa ga sama ba ya rasu ba ne. To idan ya dawo, lokacin da zai dawo ƙarshen zamani, kamar yadda ya tabbata a hadisin manzo Allah ta sunama, yushiku an yanzila alaikum ibnu maryam hakaman adala, ibnu maryam ya kusa ya sauko, shi ne annabi Isa alayhi salam, yana mai hukunci mai adalci, shi ne ma'ana zai dawo a ƙarshe kafin duniya ta tashi alamun ya tashi alƙiyama. To in ya dawo ɗin, ahlul kitabi za su yi imani da manzancinsa gaba ɗaya, wasu suka ce haka ake nufi, wasu suka ce a wannan hidin yana komawa shi ahlul kitabi. Wa in min ahlul kitabi, babu wani daga cikin ahlul kitabi ba yahude ko ba nasarin, illa la yu'minu nabi, fa sai ya yi imani da annabi Musa, annabi Isa, qabla mawti, kafin shi mutuwan shi wannan mutumin. Amma zai zama kuma imani da bai zai amfane shi ba kenan, domin aka zo gargara ko yi imani baya. Ba, ma'ana shi mutumin kan ya mutu zai yi imani da wa annabi Isa, ba wai kafin annabi Isa ya rasu ba. Na'am.
Wannan tambaya ne malam, zan yi kiran sunan Allah kamar bismillah a ban ɗaki lokacin da zan ta kwaɓe kayana?
bai kamata ba, ana bismillahi kafin a shiga ban daki, bismillahi sai ka shiga abun nan mene sauran abun nan bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. To wannan kafin ka shiga ban daki ne ake yi, in ka shiga ba ambaton Allah a ban daki.
Mai tambaya ne gaba yake cewa malam ya halatta in yi wasanni irin na motsa jiki don koda ta kwana?
Wannan ya kamata ne yayi, ba wai ya halatta ba. Ya halatta kuma ya kamata ka dinga motsa jikinka saboda abubuwa guda biyu. Abu na farko don ka samu lafiyan jikinka, duk mai motsa jiki za ka samu irin su shawara ko wani basur da wayewa, duk za ka ga bai da wannan damuwan. Saboda haka motsa jiki yana kawo lafiya, sannan motsa jiki yana ƙarfafa gabbai, shi ne fa’ida ta biyu ɗin. Alharakatu tuqawwil adalat, za ka ji gabbanka suna da ƙarfi, shi sa duk mai motsa jikinsa ƙarfinsa ba ɗaya yake da wanda ba ya motsa jiki ba. To sannan kuma Ubangiji ta ce wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl, ku tanada kafirai abin da yake da iko na ƙarfi da tsauraron dawakai. To da haka ka zama mai ƙarfi, yanda in kafiru ya taɓa ka za ka iya buge shi idan ta ɓaci.
Yace malam, ni ne da nake da arziki wanda kowane shekara ina fidda zakka, amma sai na samu ibtila'i a cikin dukiyata ya kai yanzu ni ba ni da halin da zan cire zakka, bal ma har bashushukan da ake bi na. To shi ne yake tambaya malam, shin zan iya cin zakka a yanzu amma a halin da ake ciki yanzu ina da gidana wanda aƙalla zai kai miliyan biyu ko uku? Sannan bayan haka kuma ina roƙon malam da 'yan uwa musulmi a taimake ni da addu'a, wannan halin da na shiga Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mini.
Allah ya taimake ka kuma ya yi maka wannan halin da ka shiga da baƙin cikin da ka shiga, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sauƙaƙe maka hanyoyin rayuwa. Amma zakka ba ta wajaba a kanka ba, mutum da zai sai da ƙadaransa ya fidda zakka ba. Wannan gidan ba ya wajaba ka fidda zakkansa, sai dai in ka sai da shi ya zama tsabar kuɗi, kuma kuɗin ma sun shekara, sannan ka cire masa zakka. Amma a lokacin da ka sayar ɗin ma ko akwai miliyan biyar ɗin bai zama wajibi ka cire musu ba, sai sun shekara a hannunka. Saboda haka in kana da ƙadarori na gida da na gonakai da na motoci, duk bai zama wajibi kai ƙimansu ka cire musu zakka ba. Sai dai tsaba da kake jujjuyawa so ake cirewa zakka, ko amfanin gona ko kuma dabbobi. Za a iya bashi zakka ya ci, ai bai da kuɗi, bai da kuɗi. Darin miskini ne, inda ya bayi da abincin shekara, sunansa fakiri, ya riga ya karye, ko yana da gidan da ne sai da shi zai kai miliyan biyar, za a bashi zakka.
Wannan yana neman ƙari bayani ne, yana neman ƙari bayani bisa ga ibadan da mutane suke yanzu da ruwan famfo, domin a halin yanzu ruwan famfo galibi sai an sa masa alu, to ya matsayin ibadan da mutane suke da shi?
Sai ka ɗanɗana ruwan famfon, idan ɗanɗanonsa ya canja daga ruwa to kar ka yi amfani da shi, in ɗanɗanonsa bai canja ba to ka yi amfani da shi. Don ruwa yakan samu matsala, ba za a ibada da shi ba in abubuwa guda uku suka canja: launihu au ta'amuhu au rihuhu, ɗanɗanonsa ko kuma launinsa ko kuma ƙanshinsa. Saboda haka ga shi nan dai kana gani yana nan a tiffin ruwa, tabbas ruwa ne. Amma in ya zo kore, misali an sa masa wani kemikal ya zama kore ba siffan ruwa ba, kaga launinsa ya canja kenan, ya tashi daga ruwa, ba za ka yi amfani da shi ba. Idan ka ɗanɗana shi ka ji ɗanɗanon alimun, to ba za ka ce a ruwan famfo ba ne, ba za ka yi alwala da shi ba. Sannan mene don? In ka ji ƙanshinsa ya tashi daga ƙanshin ruwa, ya ba da ƙanshin wani abu daban, to shi ma ba za ka yi amfani da shi ba. Amma in duk kalali ka kare sa wannan, ka kalle shi ruwa ne. Karka ce a da yana gurɓati yanzu ya zama gare-gare, wannan ba canjawa ba ne. Ai gare-gare ɗin haka dama asalin siffar ruwa yake, wani abu ne ya gurɓata shi sai aka cire abin da ya gurɓata shi, wannan ba canjawa ba ne, yana nan dai a siffarsa na ruwa. Ka ɗanɗana ba bambanci a ɗanɗanonsa, ka sunsuna ba wani bambanci a irin ƙanshin ruwa, kawai ka je ka yi alwala da shi. Amma in ɗaya daga cikin siffofin nan guda uku ya canja na ruwan, to kar ka yi alwala da shi, ka je ka nemo ruwan alwala.
Kace malam, ya matsayin bin irin waɗannan sallah masu alƙidan cewa za su suna ganin Allah, ko kuma ba za ka iya samun tsira ranar kiyama ba sai ka bi tanin wani shehi?
To wannan gaskiya abin nan tabbatar da wannan cewa ana ganin Allah ba daga cikin abubuwan da za a ce wai ko shirka ne ko wani abu wanda zai hana a bi mutum sallah. Zai iya wa wasu ne suka ruɗa shi suka kawo mata wasu shubuhohi sai yadda cewa ana ganin Allah. Ana ganin Allah. Saboda haka wannan yana buƙatan a fahimtar da shi ne. In kuma shi din ne zai dinga ƙarya cewa yana ganin Allah har yana iya baka wani abu da za a ga Allah, to gaskiya nan bai kamata ka bi shi ba. Domin ne ya wuce gona da iri aƙida. Annabi Musa alayhisalam bai iya ganin Allah ba, Allah bai iya ganin Allah ba. Ya ce lan tarani la tudrikul absar, sai kuma ka zo ka ce kana ganin Allah ko ga Allah a cikin riganka da makamanci. Wannan wani duka aƙida ne wanda za su iya fidda mutum daga musulunci, bai kamata a bi shi sallah ba. Amma in zaton kake yana cikin wa'innan ƙungiyar ko yana cikin wa'innan jama'a sai kake masa zaton cewa shi ma yana da wannan aƙidan, to wannan ba.